Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da shirye-shiryensa daga ofishinmu na birnin Yamai akan mitoci 16, 21 da 25, kuma a koda yaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Suleiman Muni Barma ne yake muku sallama a wannan shiri na musamman. Yau saboda wasu matsaloli da ake fuskanta masu alaka da bazuwar cutar coronavirus da ta sa aka rufe ma'aikatu da yawa, ciki har da wasu sassa na babbar headquarter mu dake birnin Washington DC, za mu kawo muku shiri na musamman ne daga ofishin mu dake nan Yamai. Shirin na musamman zai zo muku da halin da ake ciki a kasar Kamaru akan maganar yaki da cutar coronavirus. Sannan za ku ji yadda jama'a akan iyakar Najeriya da Niger ke korafi akan tsadar man fetur a wannan lokaci da darajar danyen man ta fadi a kasuwannin duniya. Muna dauke da shirin na kasa ba kasawa ba da kuma sharhin jaridun Ghana. To amma kafin nan ku bari mu fara da shan labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Sarfila Hashin Gumel. Matakin da shugaban Amurka Donald Trump ya dauka na rike tallafin da ake bayo hukumar lafiya ta duniya WHO ya janyo suka daga manyan shugabannin duniya yayin da yawan mutanen da coronavirus ta kama ya wuce miliyan 2 a fadin duniya. Jiya Laraba, kasar China ta ce shawarar da Trump ya yanke za ta shafi dukkan kasashe a daidai lokacin da duniya ke fuskantar kalubale wajen yaki da annobar coronavirus. Wannan hukunci zai rage wa WHO karfi tare da cutar da haɗin gwiwar kasashe, a cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen China, Zhu Lijian. Wannan sharhi ne ma'aikatar harkokin wajen na zuwa ne biyo bayan sanarwar da Trump ya yi ranar Talata cewa hukumar WHO bata binciki rahotannin da suka fito na farko ba kan cutar coronavirus a China. A ɗaya bangaren kuma, shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya yi takaicin shawarar da shugaban Amurka Donald Trump ya yanke na rike tallafin da Amurka ke baiwa hukumar. A wajen taron manema labarai da ya saba yi a fadar White House ranar Talata, Trump ya ce ya baiwa gwamnatinsa umarnin rike tallafin WHO har sai an yi bitar rawar da ta taka kan abin da ya bayyana da cewa rashin kulawa da kuma yin rufa-rufa ga yaduwar coronavirus. A taron manema labarai a Geneva jiya Laraba, shugaban hukumar Dr. Tedros Ghebreyesus ya ce Amurka ta dade tana tallafawa hukumar tare da yin fatan za ta ci gaba da yin hakan nan gaba. Ya ce hukumar ta WHO na ci gaba da nazarin tasirin wannan shawarar Trump ya yanke, za kuma ta yi kokarin ganin ta ciki gibin da taimakon sauran kasashe. Trump dai ya sha sukar wannan hukuma da ke karkashin Majalisar Dinkin Duniya saboda yadda take sassautawa China inda wannan sabuwar cutar ta bulla a shekarar da ta gabata. A halin da ake ciki kuma, ƴan majalisun Amurka na jam'iyyar Democrat sun yi Allah wade da sanarwar da shugaban Amurka Donald Trump ya fitar na cewa zai dakatar da tallafin hukumar WHO dangane da imanin da yayi na cewa hukumar ta gaza daukar mataki akan China kan tashin hankalin da coronavirus ta haddasa. Wannan hukunci ne mai hatsari, baya bisa doka, kuma za a gaggauta kalubalantarsa. Abinda kakakin majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta faɗa kenan a wata sanarwa jiya Laraba. Pelosi da sauran 'yan jam'iyyar Democrat sun yi gargaɗi cewa ƙin bayar da tallafi ga hukumar da ke ƙarƙashin Majalisar Dinkin Duniya wadda ke da alhakin kula da lafiya a duniya zai gurgunta haɗin kan al'ummar duniya wajen yaƙi da wannan annoba ta duniya. Trump na zargin WHO da jan kafa wajen tabbatar da cewa annobar mai girma ce da kuma abin da ya kira yaɗa labaran rufa-rufa a madadin China game da cutar. Kasar China ta shiga mataki na biyu na gwajin allurar rigakafin coronavirus da take yi akan mutane 500 'yan sa kai da aka samo daga birnin Wuhan inda aka fara samun bullar annobar, a cewar kafar labaran kasar. Wannan shine karo na farko a mataki na biyu da za a gwada allurar rigakafin COVID-19 kan bil'adama a yunkurin da ake a fadin duniya na samun maganin annobar. Abinda kamfanin dillancin labarin kasar Xinhua ya fadi ranar Talata kenan. China dai ta kammala matakin farko a ƙarshen watan Maris inda ta yi amfani da mutane 'yan sa kai 108 waɗanda baki ɗayansu yanzu haka an sallame su daga asibitin da aka gudanar da gwajin, kuma dukkaninsu an ba da rahoton suna cikin koshin lafiya. Shekara guda ta gabata, kasar Algeria ta fuskanci tashin hankalin da ya tilasta wa ɗan shugaban ƙasa Abdulaziz Bouteflika sauka daga kan mulki. suka kuma girgiza tubalin ikon da aka kafa tun lokacin da aka sami yancin kai. A yau, annobar coronavirus ta sanya babu kowa akan tituna. Waɗanda a baya miliyoyin masu zanga-zangar kin jinin gwamnati suka taru, yayin da hukumomi ke ci gaba da yin barazana da kama mutane a cewar masu suka. Wasu sun yi hasashen cewa wannan annobar, wadda yanzu ta sa Algeria zama ƙasar da tafi kowace a Afirka yawan samun mace-mace, za ta iya fallasa babbar zanga-zangar lumana ta Hirak da aka fara shekarar ta gabata. Tukunna, wasu masu fashin baki sun yi imanin a zahiri za iya ganin COVID-19 ta sake yin ƙarfin da ba a gani ba a baya. Daga ƙarshe, jami'ai a Karachi, birni mafi girma a Pakistan, sun bayar da rahoton samun ƙaruwar gawawwaki da ake kaiwa asibiti, da kuma marasa lafiya da ke mutuwa saboda tsananin rashin lafiya cikin 'yan sa'o'i kalilan da zuwansu asibiti. Suna ganin cutar COVID-19 ce ke haddasa hakan. Ya zuwa jiya Laraba, yawan waɗanda suka kamu da cutar coronavirus a ƙasar ya kai wajen 6,400.
To madalla, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, hukumar lafiya ta kasar Kamaru ta sanar cewa adadin mutanen da suka kamu da cutar COVID-19 sun haura 830, sannan wasu 165 da suka warke na ci gaba da murmurewa, yayin da annobar ta corona ta halaka mutane 17. Lamarin da ya sa gwamnatin ta Kamaru ƙara tsaurara matakai da nufin daƙile yaduwar wannan cuta, kamar yadda za a ji a wannan rahoto na wakilin sashen Hausa a Kamaru, Muhammad Awal Garba.
Ministan lafiya na ƙasar jamhuriyar Kamaru, Musa Manuda Malashi, ya fitar da sanarwa ta shafin sa na Twitter cewar waɗanda suke ɗauke da cutar annobar COVID-19 a faɗin ƙasar sun zarta 848 a halin yanzu. Waɗanda suka samu murmurewa daga cutar ta COVID-19 a ƙasar sun kai mutum 165, haka zalika waɗanda kuma suka rasu mutum 17 ne daga cutar ta coronavirus. Ɗaya daga cikin ɗan ƙungiyar farar hula na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru, Malam Haruna, ya nuna takaicinsa kan irin yadda wannan cuta take hawa-hawa a faɗin ƙasar baki ɗaya.
A gaskiya kamar abun bakin ciki ne, za ka ga yadda ciwon nan yake hawa-hawa mamma Awal Garba a Kamaru, kuma har yanzu ba mu ga wani kokwaran mataki da aka ɗauka a ƙasar nan yadda za a kare jama'a ba, sai dai a hana mutane shiga masallaci, a hana mutane wasu abubuwa. Gaskiya har yanzu ba mu ga wani gudunmuwa mai ƙarfi wanda gwamnati take ba talakawa ba, kuma ya kamata a ce gwamnati ta duba, ta fidda, ta aje duk wani harkan siyasan ta a gefe, zuwa gabani masu mulki a Kamaru su aje komai a gefe, su tunkari wannan annoban da take a cikin ƙasar nan. Gaskiya ya kamata a ce gwamnati a ce ta tashi tsaye, ya kasance cewa sun daƙile wannan ciwon da yake tunkaran al'umman ƙasar Kamaru, saboda abun yayi yawa sosai. Gaskiya ya kamata su tashi.
Sai matashi kuma ɗan siyasa a ƙasar ta Kamaru, Garba Aziz, ya ce gwamnatin ƙasar tana kokari matuƙa gaya wajen ganin ta samawa 'yan ƙasar mafita a yanzu haka.
Eto mamman Awal, a gaskiya dai an samu ci gaba a nan ƙasar Kamaru game da annobar cutar coronavirus ko COVID-19, duba ga irin jarumin kokarin da ainihin shi ministan kiwon lafiya Manauda Malashi ke yi tare da tawagarsa. Gwamnati na kokari, da kuma wato shi ministan kiwon lafiya da sauran tawagarsa, kuma muna fatan hakan dai ya ci gaba insha Allah. In dai aka ci gaba a hakan, to bana tunanin dai cutar za ta ci gaba da yaduwa a wannan ƙasa tamu ta Kamaru.
Malam Muhammad kuma ya ce a bangaren masu tayar da kayar baya a garin Baminda ba sa fuskantar wata barazana.
Alhamdulillah, mu nan a garin Baminda gaskiya muna matuƙar kokari don ganin cewa wato mun kare kanmu daga waɗannan wato shi wannan cuta da ke addaban al'umma ta COVID-19. Nan zaka duba shi government delegate ya kira wato taro na gaggawa tun kafin wato al'amurori su yi ƙarfi, inda wato aka fito cikin gari, wato aka bazuko ta ina, aka feffesa ainihin magunguna wato na kare wannan cuta, aka feffesa su a kota ina a gari da kasuwanni da shauransu. To a gaskiya kaga cewa to mun riga da mun fara wato shiri kodace cutar za ta zo, wato ba za ta yi matukar damunmu sosai haka mu a garin Baminda ba, saboda mun fara wato samun dan rigakafi da muke ganin cewa Allah ya yarda zai dan wato taimaka mana ta wasu bangarori da hana wato cutan kama al'umma. Anan ta shashin kayan masarufi wato ba mu samu wani canjin farashi da yanda muka saba saya ba, sai dai wato akan dan samu wasu lokuta dai da abubuwan su kan dan hawo su sauka su hawo su sauka.
Kasar Jamhuriyar Kamaru dai a nahiyar Afirka ta tsakiya ita ce kasa da take dauke da yawan masu dauke da annobar ta COVID-19 musamman ma a manyan biranen kasar Yaounde, Douala da kuma birnin Bakusa. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Madalla, muna kawo muku shirye-shirye na musamman ne daga nan ofishin mu na birnin Yamai a sanadin wasu matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu dake birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, a shakata da wannan. Fetur ta fadi a kasuwannin duniya, bayanai na nunin farashin man fetur na bayan fage na ci gaba da tashin goron zabi akan iyakar Najeriya da Niger. A wani wurin ma man baya samuwa kwata-kwata, lamarin da ke shafar harkokin jama'a na yau da kullun. Wakilin muryar Amurka a birnin Kwanni Haruna Maman Bako ya dubi wannan matsala ga rahoton da ya hada mana.
Sanadiyar allobar cutar gama duniya ta coronavirus ko COVID-19 ko COVID-19 a Faransanci yawan tafiye-tafiye ne akan motuna ko motoci ko jiragen sama ko kuma injina waɗanda ake aiki da su a cikin ma'aikatun ne ko a cikin garake ko gonakai suka rage ko suka tsaya a dukkan fadin duniya, abinda ya rage amfani da man fetur a dukkan fadin kasashen na duniya, inda abin ya haddasa faduwar farashin man fetur a kasuwar ta duniya. Hasali ma a kasashe masu haƙo man fetur kamar tarayyar Najeriya, gwamnatin wannan kasar ta tsayar da farashi a gidajen mai a yankunan kasar a naira 123 kowane lita, sai dai saboda kulle jawoshi da waɗansu gwamnoni suka yi sanadiyar rage yaduwar cutar gama duniya ta coronavirus, abin ya haifar da karamci ko bacewar man fetur din a kasuwannin bayan fage ta ma gidajen
waɗansu man fetur lamarin da ya haifar da gunaguni da koke-koke daga waɗansu 'yan Najeriya da ke kan iyaka da jamhuriyar Nijar.
Sunana Abdulaziz Muhammad inkiya dogo siki ma'ana boda to boda ilil local government shugaban layin Binuwari. Gaskiya tabbas an samu saukin mai duk faɗin Najeriya, amma da yake mu mun samu sabani na ayi 'yan watanni ba a kawo mana mai cikin gari, sai kwanakin nan ne da yake Daraja ta faɗi a Turai ta faɗi warwas suwa ba sa sai ko kyauta za a basu su sakamakon shigo wannan annoba babu jirga jirga. To shine an ka bamu damar a wuto da mai illela a zuba mu gidajen mai akalla guda bakwai. An kawo man mu bamu gane irin daga can depot an rage mu mai kuɗi. Shi an yi sanarwa fadin shugaban kasa ta yi sanarwa an rage mu mai kuɗi. Amma wallet su ƴan kaso mu nan illela a ce misali yadda zaka sai mai da ƴan bumburutu ƴan black market bambancin ku kadan ne. Me bambancin ku kadan ne? Ka zo ga injin da ka sai lita 160 ko ka sai ta 165. To ka je wurin black market ka sai ta 200. To bambancin ai kadan ne. Kuma ba wannan ba koyin bane sheri ne irin na mutanen mu ƴan kasuwa. Doka da an kasa ba da abinci ba, ba da mai ba, ba da duk sauran kaya waɗanda sun kaci binci da adan ke amfani da su a cikin muhallin shi. To mai dai baya da wata doka tunda an saki. Ballan sana'a ce mai yana dauke da wata cuta.
Ya na garba illila. Abinda dai muke fatan waɗannan mutane da muke Allah hore ma arzikin su waɗannan al'amuran su ji tsoron Allah su taya maka talakan su saboda ga wata alfarma zai sauka yan Allah ya yarda. Wani wuri ya saki, wani wuri bai saki. Wasu suna sai su 100 wasu suna sai su 800. Yan black market ana samu ne wani wuri 800 wani wuri 900. Don wani ma an yi su wasu ma za su duka bashi. Wasu kuma sai dai a hankali al'amuran rayuwar duniya. To gaskiya yana da wa'a rasa shi saboda yanzu duk da yanzu ana zuwa a nemo shi saboda tsadar da suka dan samu suna zuwa su soshin naira 125 su ma su zaka sai zuwa kan naira 850 wasu su zuwa 900. Lita suna sai su 200 wasu kuma suna sai zuwa 800 gallan wasu kuma naira 900.
Ni ne garba tiri dan nana. To da farko dai fi sabilillahi gaskiya mun ji dadin wannan al'amari da yake an rage farashin wanga mai kasa ga abinda gwamnati ta basu a gaban farko yanzu kuma ta sassarta ma talakawa domin ina halin da ake ciki na wannan alloba ta COVID-19. Allah ya kawo mana mafita a cikin wannan kuma gaskiya ko da shin samuwa ba mu iya mu gane saboda mu dai nan illela ma an hana hitowa da shi sai mun tai hamman mun suka mun sayo mun shigo da shi illela a takaice dai babu wadata so mu a halin yanzu muna neman ita gwamnatin tarayya da kanta ta yi kokari ta tallafa ma talaka bisa halin da muke ciki a halin yanzu.
Kasancewa yankuna da dama na jamhuriyar Nijar na raba iyaka da tarayyar Najeriya kuma duk da kokarin hana sayar da mai da ke tsallakowa ko ya tsallaka daga nan zuwa can daga hukumomin waɗannan ƙasashen na Nijar Najeriya abin ya cittura zuwa yanzu. Baba ya zanderuwa wani mai sayar da man bayan fage ne a garin birnin Kwanni ya yi mini ƙarin bayani game da wannan lamarin da ya tashi daga faduwar farashin mai a kasuwannin duniya zuwa ɓacewarsa da ma tashin cinikinsa a kasuwannin bayan fage ko bisa titi a halin yanzu a kan iyakar Nijar da Najeriya.
Saboda yanzu kare ake kawo su wani abashi 8 wani 8 abashi wani 8.50 wani 8.5 kuma a lokacin ma in ka so shi wani ma 24 na zai daya gaskiya kenan dole dan kanta kenan dole sai ya yi abin da zai samu zai kaga yanzu wasu kwata kasuwa sun ce 35 da 35 an kai da sai mai ji ka bako da ribi zai kama an kana su babu inda zaka ji kawo su ka bako da ribi wanda ya je dauko abin shi to yanzu kaga nan da mu ilele muka zuwa mu dauko domin muna muka cika kaya mu to yanzu daga mamman suka ne ake ba mu mai sai in ka ce ka ashe sharkokin ka taho da shi ko kuma ka shiga da kilo 45 kenan kaga mutun dole mai shi shi tsada mu tunda taho da shi ba a barin ka dauko shi ka taho da shi haka nan ba tare ka karbi kowa ba tunda boye hanya kenan tunda mu na fa'an fage muke kenan mai tikin da yake ya kamata mutane a ci in ka tattan kanta ci maka zana ki baka san da isa mishi in su lita akwai wani masu da 70 akwai masu da 75 akwai masu da 65 amma kuma hawa ne wani masu da 65 don su dukuwar kansu yanzu yanzu sai abin su babu daidai na mu kuma gaskiya mun kaman kananan kantoci da gani ana kama dabiyar da shi da 8 har da 30 wani ma da 50 aka bashi kenan wani kuma har da 70 aka bashi ai yanzu mai gaskiya mai sai dai a ce alhamdulillah bari ana dan samu ba ai zu karamci yayi eh karamci yayi mai bismillah saboda rihi hanyoyin gara an kuma yayi karamci zu daga zurga zurga ma ta rage Najeriya kenan mu na ada dama dama amma mutane su yi hankali a rike ana rage tsakanin jinin tunda ga cinkoson na yana yawa kenan har kuma mai su mutane abin da muka so da mutane da Allah su kai hakuri yanda mai kitar
maimakon a samu ragin kudaden man fetur na bisa hanya saboda faduwar darajar sa kasuwar duniya akan iyakar jamhuriyar Nijar tarayyar Najeriya man na bayan fage sai hawar farashin nasa ake ci gaba da huskanta kuma wani lokacin man ya kan yi ko kasa ko sama. Haruna Mamani Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To madalla kada a shafa dai muna kawo muku shirye-shirye na musamman ne daga nan birnin Yamai a dalilin matsalar cutar coronavirus da ta tilasta rufe wasu sassa na headquarter mu dake can birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a shirin Nakasa ba kasawa ba na kowane mako. Shirin da ke mai da hankali akan rayuwar masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Shirin Nakasa a wannan mako ya samu bakuncin wani matashin jihar Plateau a tarayyar Najeriya, jakadan zaman lahiya a Jos North Local Government Abdullahi Ismail da aka fi sani da Abdullahi Rocky Boy. Direban taksi wanne Allah ya jarabce shi da Nakasa bayan wani mummunan hatsarin mota. Bakon shirin na son jaddadawa duniya cewa Nakasa ba kasawa bace, saboda haka yake ganin ya zama wajibi masu bukata ta musamman su koyi sana'o'i, haka kuma nauyi rataya a wuyan hukumomi su dauki matakan baiwa waɗannan bayan Allah damar samun ilimin zamani. Ga dai yadda tattaunawar su ta kasance da wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji.
Farko dai ni gaskiya ni mai lafiya ne, ban da wani nakasa a tattare da ni. To amma sha'ani na nema ni taxi driver ne, ina tuki kuma ina zuwa har Abuja. To hanyar Abuja ne na samu wannan accident din 2010, kuma karayen da ne at least karaya 8 ne a jikina. To alhamdulillah gashi dai har yanzu dai ana ta fama da jama'a ayinan ayinan dan mu ga an zauna lafiya baki daya.
To Haji Abdullahi Rocky Boy, gashi nan duk da wannan nakasa bai sa zuciyanka ya raunana ta yadda wato zaka zauna kamar yadda sauran nakasassu suke ba?
To alhamdulillah gaskiyan magana shine da lokacin da na samu wannan incident din gaskiya hankali na a tashe yake dan ban san ta inda zan fara ba, amma da taimakon Allah gaskiya da irin soyayyen da jama'a suke nuna mu, to shi yasa har yake kifin dina haka gani ina mu'amala na ko ina har ina iya tuka mota duk inda zan je in je da shi. To kin ga nakasa ba kasawa bane.
Bayan ka samu wannan nakasa kai tunanin cewa bari ka zauna a bakin titi kana bara kamar yadda sauran masu nakasa ke yi?
Gaskiya wallahi ban taba irin wannan tunanin ba, kuma irin tunanin bai taba zuwa mun ba, saboda ni asali na matashi ne mai kwazan nema, matashi ne wanda ya san abin da yake yi, ni matashi ne wanda na fi so in tsaya da kafana. To Allah ya kawo wannan jarabawan, tunda Allah ya kawo jarabawan nan wallahi ban taba tunani ko so daya in je in zauna a bakin hanya ba. Ina gogari zan iya sai da gonjo hakan nan ina sayarwa, dan je suna hakan nan ana iya buga mana muna sayarwa, dan dai a tsira gudu tare a tsira tare dan a samu wani abu. Kuma duk da haka dai akwai mutane da suna iya dan taimaka mana, yanzu kamar yara na akwai kungiyar Gaisa da suka dauki nauyinta yanzu har tana SS1, akwai Kelomi Memorial Primary and Secondary School, ni PTA chairman ne, an dauki nauyin yaro na a gurin. To kin ga an rage mun aiki. So akwai wasu wanda kuma ake tare da su wanda sun san ya kamata, ba sai ka ce ma mutum kaza ba zai tunanin an biya kudin makarantar yara, an siya musu takardu. Wani lokaci a hakan ina iya yin abin da mai kafa wallahi baya yi, kuma ba na fata in zauna a inda nake nan ya zama kullun sai an taimake ni. So a koda yaushe ina kokarin tsayawa a kan kafana in ga an gudu tare an tsira tare, saboda menene in iya wani abin da yau za a yi a ce ni ba na zaman banza ina yin wani aiki. Tunda mu muna iya kira a kowane gidajen rediyo akan matasa ku yi kokari ku yi aiki, nakasassu nakasa ba kasawa bane, ku yi kokari ku yi abin da ya dace ko aikin hannu ne dan a gudu tare a tsira tare. Ka wuce wani ya walakanta ka, ka wuce wani ya rena ka, amma in ka zo na sai dai a baka sai an gaji, ko babanka ne yake baka kullun wallahi akwai gajiya. To fata na shine nakasassu ku yi kokari ku bude idanunku, nakasa ba kasawa bane.
Abdullahi Rocky Boy, ya kake ji da idan ka ga nakasassu waɗansu ma nakasan ba wai ya kai kamar naka a ce kafafu biyu ma baka iya tashi ba, amma sai ka gansu sun zauna suna bara waɗansu ƴan ƙaranan yara waɗanda ya kamata a ce an sa su a cikin koda makarantu ne duk da yake suna da nakasa domin su samu ilimi mai inganci, ya kake ji a ranka idan kaga irin waɗannan?
Wallahi wannan abin yana cimmintowa ƙwarya. saboda a face challenges din yawancin makarantun da muke da shi yawanci ba special classes
wato special classes kaman guraren da za a horar da
su wayannan masu nakasa kin san su treatment din su daban ne ba kaman na yawancin mutane masu lafiya da sauransu ba to a kowane primary school ya kamata akwai special class ko kuma nursery school zama akwai special class na mai nakasa in kurma ne in kuma a'a shi makawo ne a'a shi gurgu ne duk akwai special class wanda yake zama akwai mai lura da su to amma yanzu kin karka lura yawancin makarantun babu amma ka matsa mai yaro kace sai an saka a makaranta me zai shiga cikin sahun masu lafiya ne ya za a yi gwagwarmayar da shi ya daukan dawainen shi akan shi makarantan kin ga abu ne wanda abin takaici ne sosai mun san wannan abin da ya faru daga Allah ne amma ba haka muka so ba
to masu sauraro nan zamu dakatar da shirin na kasa a wannan mako sai a makon gobe za ku ji ci gaban wannan tantaunawa yanzu a madadin wakiliyar muryar Amurka a jihar Plateau Zainab Babaji da bakonmu Abdullahi Rocky Boy muke ce da ku mu ne lafiya kamar da kuna sauraron shirye-shiryen musamman na sashen Hausa na muryar Amurka ne da muke kawo muku daga nan yamai a sanadin wasu matsaloli da ake fuskanta a babbar tashar mu dake birnin Washington DC yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Mukhtar Abbas zai gabatar da sharhin jaridin Ghana
da jaridar Daily Graphic da mu soma sharhin jaridin na yau kuma labarin ta na farko shine manhajan Ghana COVID-19 ya download kimanin rautani 16 cikin kasar da sa'o'i 24 jaridar ta ce ministan sadarwa Mrs. Osla Owusu Ekufo ta faɗa cewa manhajan Ghana COVID-19 cikin kasar da sa'o'i 24 ta download sau 16 kasa da sa'o'i 24 bayan an kaddamar da shi a ranar litini game da abin da ta ce ne rahotanni kimanin guda 100 ne aka yi dangane da wato alamomi na cuta masu kama da coronavirus a yawan adadin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus a Ghana har yanzu yana akan mutum 566 jaridar Daily Guide ne ta ruwaito wannan labarin kuma ta nuna cewar ma'aikatar kiwon lafiyar kasar Ghana ta fito ta bayyana gaskiyan yadda lamari yake dangane da cutar coronavirus a nan kasar Ghana game da abinda ma'aikatar kiwon lafiya ta bayyana inji jaridan babu wani ƙari da aka samu dangane da adadin waɗanda suka kamu da cutar 566 da aka bada sanarwar sa tun a ranar 11 ga watan Afrilu. Ita kuwa jaridar The Chronicle wannan labarin ta ruwaito an kama mutum 406 saboda sun karya dokan hana zirga-zirga a nan ƙasar. Jaridar ta ce wasu mutum 406 ne aka kama duk faɗin ƙasar saboda sun ainihin karya ƙa'ida na hana fita da kuma tafiye-tafiye. ACP Lydia Donko, Director Shari'a da kuma gurfanarwa na Ghana Police Service ne ta bada sanarwar haka a yau Talata din nan a wurin wani taron manema labarai akan yaki da gwamnati ke yi da cutar coronavirus. Sai kuma jaridar The Independent wadda ta ruwaito wannan labarin wato asusunna wata amali da kudaden duniya IMF ta amince ta bayar da rancin dollar Amurka biliyan 1 ga kasar Ghana dangane da yaki da take da cutar COVID-19. Jaridar ta ce asusun ta amali da kudaden duniya wato IMF ta amince raba ainihin kudi dollar biliyan 1 ga kasar Ghana karkashin wani shiri na bayar da rancin gaggawa. Wannan kudi zai taimaka wa Ghana wurin magance matsalolin ta na kudi da kuma bukatun ta kuma taimakawa kasar wurin inganta karfin gwiwa na tattalin arzikin kasar musamman a wannan lokaci da ake fama da annobar COVID-19. Da wannan sharhi na Independent muka iso karshen sharhin jaridun na yau. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan Mukhtar Abbas. To masu sauraro, da haka muka zo karshen wannan shiri na musamman da muka kawo muku daga nan yamai a sanadin matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu dake birnin Washington DC. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Sule Mumuni Barma ke muku ban kwana daga ofishinmu ne mai a huta lafiya.